إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك يوم والسلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك مدونا مريتينا لتنين شابك ويقوات رمضان أشيكرة تدبو ليلة ريه دودة أربعين دشدا هجرا من زعل الله صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة وان دي دي شابك ويقوات رمضان أشيكرة تدبو بيدة أشرين دبير ميلادية daga wannan masallaci mai albarka na Uthman ibn Affan wanda ke unguwar Husaitu a cikin birnin Abuja imma manta ba a darasin mu na jiya mun tike da ƙarshen aya ta 157 wato fadin Allah madaukakin sarki ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun da haka yau zamu tashi farkon aya ta 158 fadin Allah madaukakin sarki inna safa wal marwata min sha'irillah kuma wannan shine darasin mu na 7 a wannan shekara mai Allah ya ce na 17 na
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna safa wal marwata min sha'irillah faman البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم
الله مدوكتن سجيتي إن الصفا للي هكيكا دوسا صفا والمروة للي هكيكا دوسا مروة waɗannan duwatsu ne guda biyu tagwaye wanda suke gefen ɗakin Ka'aba wanda sune duwatsun da Nana Hajara mahaifiyar Annabi Isma'il alayhi salatu wassalam ta yi ta hawa tana sauka dan ta hango wanda zai taimaka mata da ruwa a lokacin da ɗanta yake jin kishirwa da Annabi Ibrahim ya zo ya aje Nana Hajara da ɗanta Isma'il ya bar musu ɗan ruwa kaɗan kuma ya bar musu abinci sai ruwan ya ƙare to da ruwan ya kare sai Isma'il ya fara shure-shure saboda kishirwa kamar zai mutu to shine mahaifiyar sananan Hajara a wannan lokaci wanda shi yana inda Ka'aba take sai ta tafi dan neman ruwa to da ta tafi shine sai ta yi ta tafi a guje sai ta hau dutsen Safa tana leke ko za ta hango wani ya kawo mata agaji ya taimaka mata da ruwa saboda kada ɗanta ya mutu da kishirwa da bata ga kowa akan dutsen Safa ba sai ta sauko ta tafi Marwa nan ma bata ga kowa ba ta sake dawowa ta tafi Safa sai da ta yi sau 7 wannan shine asalin sa'ayi to waɗannan duwatsu guda biyu Ubangiji madaukakin sarki ya ce lallai min sha'irillah suna daga cikin alamomin addinin Allah ma'ana suna daga cikin abubuwan da ake kai kawo a tsakaninsu a lokacin aikin haji me yasa Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan dalilai ne guda biyu dalili na farko a baya Annabi Ibrahim ya yi roƙo ya ce wa arina manasikana Allah ka nuna mana yadda ibadar aikin hajjin mu za ta kasance kuma Allah ya nuna masa to dan a dada fito da abun fili dalla dalla shine aka fara nuna abubuwa na aikin haji daga ciki akwai as-sa'yu baina safa wal marwa kai kawo tsakanin dutsen Safa da Marwa to sannan me yasa aka fara da maganar Safa da Marwa saboda akwai wata matsala a ƙarƙashin wannan kafin bayyanar musulunci mutanen Makka suna aikin haji amma irin na jahiliya to a lokacin zaka ga ko ina da ina akwai gumaka a Makka ita kanta Ka'abar cikinta gumaka ne wajenta ma gumaka ne to hatta dutsen Safa da Marwa mutanen Makka sai da suka zo suka kafa manya-manyan gumaka a kansu gunki ɗaya akan dutsen Safa gunki ɗaya akan dutsen Marwa gunkin da ke kan dutsen Safa ana ce da shi Isaf gunkin da ke kan Marwa ana kiransa da suna Na'ila shine Abu Talib yake faɗa a cikin waƙa Salamiya yace wa haythu yuniqul ash'aruna rikabahum lamafadasiyuli min asafin wa Na'ila su mutanen jahiliya idan suka je yin dawafi ko sa'ayi tsakanin dutsen Safa da Marwa suna yin sa'ayin ne ga waɗannan gumaka wanda ya hau Marwa to yana nufin ya je wajen gunkin Na'ila wanda ya hau Safa yana nufin ya je wajen gunkin Asaf to shine lokacin da addinin musulunci yazo sai musulmi suke ganin to ai bai kamata a rinka sa'ayi ba tunda akwai gumaka a wajen kuma asalin mutanen jahiliya suna bauta musu to shine Allah madaukakin sarki zai gyara wannan fahimta cewa a'a dan wasu suna shirka baya hana ka kai kuma ka bauta wa Allah a wajen da tauhidi in dai Allah yayi umarni da ayi wannan aiki na bauta an gane ko domin ita kanta Ka'aba din ai a farkon al'amari musulmi suna zuwa suna tawafi ga Allah su kuma kafirai suna yin tawafi ga gumaka musulmi a talbiyarsu suna labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak suna kore wa Allah shirka amma su kuma kafirai a dasu tawafin tasu talbiyar a ciki akwai shirka sai su ce labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika lak illa sharikan huwa lak tamlukuhu wa ma malak ma'ana su a cikin talbiyarsu akwai shirka suna hada Allah da gumaka amma a talbiyar musulmi babu shirka kadaita Allah ne da tauhidi shine imamu sha'abi yace kana isafu isafu ya kasance ala safa akan dutsen safa isafu din kamar yadda na faɗa sunan gunki ne wa kanat na'ilatu shi kuma gunkin na'ila ya kasance alal marwa akan dutsen marwa wa kana wa kanu yastalimunahuma dan haka idan sun je yin sa'ayi suna taba jikin su fataharraju ba'da al-islami min at-tawaf bainahuma shi yasa da musulunci yazo sai suke ganin kamar bai dace ba a je a ci gaba da yin sa'ayi baina safa wal marwa a yayin aikin haji fa nazalat hadhihi al-aya sakamakon haka ne sai wannan aya ta sauka inna safa wal marwa min sha'airillah ku sani dutsen safa da dutsen marwa na daga cikin ibadojin aikin haji na Allah ba su da alaka da shirka shirka jingina musu akai shirkar sabuwa ce shigowa ta yi amma ba ƴar asali bace ba an gane ko to da wannan ne malamai suke cewa abu in asalin sa tauhidi ne shirka ta shigo abinda ake yi shine sai a cire shirkar a maida shi asalin sa amma idan asali shirka ce to tauhidi baya zuwa wajen yanzu wajen da asali bautar gumaka ake yi to idan musulunci yazo yana hana a je wajen koda da sunan ziyara domin wani sahabi ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace nayi bakance lokacin jahiliya ma'ana kafin musulunta cewa zan je waje kaza zan je waje kaza yanzu kuma gashi na musulunta shin zan iya cika wannan bakancen sai annabi yace a wajen akwai wani gunki ne a tarihi da ake bauta masa yace a'a a wajen akwai wani abu da ake yi na bukukuwan maguzanci kafin zuwa musulunci aka ce a'a sai annabi yace cika bakancenka ashe kenan da a ce a wajen akwai wani biki na kafirci ko wasu gumaka da da ake bautawa to musulunci ba zai yadda a je ba saboda zuwa irin waɗannan wajen tuno da mutane baya yake sai ya tuna musu da bautar gumaka abinda zaka ga har yanzu a Kano ana yi idan lokacin takuta ya zo takuta shine lokutan maulidi ko mutane sukan je su hau dala su hau goron dutse wanda asalin dutsen dala da dutsen goron dutse a Kano gumaka ne akai daka inda a ce akwai shari'ar musulunci ba za a bari a rinka wannan ba domin wannan zai maida mutane baya zai tuna musu abin da iyayensu da kakanninsu suke ada na bautar gumaka an baka wasa ba wasu sai kaga sun sake yin wani gunkin sun sake ajewa to wannan shine to sannan lafazin as-safa wasu malamai suka ce farin dutse shi ake cewa safa wasu malaman suka ce a'a ba farin dutse ba dutse mai tsuro shine as-safa to haka nan lafazin al-marwa wasu suka ce farin bakin dutse ake nufi marwa wasu suka ce a dutse mai tsuro ake nufi marwa to kuma dai menene kalmar safa suna ne daga cikin sunan duwatsu ko sunan da ake gaya wa duwatsu a larabci tare da kuma akwai wani keɓantaccen dutse da kuma ake kiransa da safa din amma asalin kalmar safa tana nufin kowane irin dutse an gane ko domin Allah subhanahu wataala ya faɗa ayar allazina yunfikuna amwalahum billayli wan nahari thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala azallahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun kamathali safwanin alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu saldan la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu kaga safwanun da safa din ma'ana su daya ma'ana mutumin da yake yin sadaka ko kyauta kuma ya bita da gori to kamar mutun ne wanda yazo yayi shanya akan dutse sai iska ta zo ta share shi ba abin da za ta bar masa to daka kalmar safwan ko kalmar safa ana dai nufin mulmulallan dutse ba dutse irin dala ko goron dutse ba wannan tarin kasa ne a mulmulallan dutse irin wannan dutsen na Abuja to shi ake kira da as-safa a larabci haka nan ma al-marwa sannan Allah yace min sha'airillah kalmar sha'air jam'i ne na sha'ira in aka ce sha'ira bi ma'ana alama to yana daga cikin alamomi na ibadoji da Allah ya shar'anta wa bayi a wajen aikin haji samuwar dutsen safa da samuwar dutsen marwa alama ce da take nuna maka yadda za kai sa'ayi ka fara da safa ka kare a marwa shine Allah madaukakin sarki ce zalika wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub wal budna ja'alnaha lakum min sha'airillah lakum fiha khair to daka sha'air dai ana nufin alamat ubangiji yace fa man hajjal baita duk wanda yaje aikin yaje ayin aikin haji awi tamara ko yaje umara fala junaha alayhi an yatawafa bihima babu laifi yayi tawafi tsakanin safa da marwa to kalmar fa man hajja asalin lafazin hajji a larabci yana nufin nufata alqasdu to amma a shari'ar musulunci in aka ce hajji ana nufin ibada ta aikin hajji wacce take da ka'idoji da dokoki da sharuɗa da rukunai da wajibai da mustahabbai amma asalin ita kalmar hajja din a larabci tana nufin nufi kamar yadda ita kuma kalmar umra a larabci tana nufin ziyara to amma idan a musulunci aka ce yaje umara ana nufin yaje maka dan yin wata ibada ta musamman wacce shari'ar musulunci ta tanada amma inda a ce a ordinary larabci ne balarabe yace maka i'tamara yana nufin ya tafi ziyara to daka Allah yace fa man hajjal baita wanda ya nufi dakin aikin dakin Ka'aba da niyyar aikin haji ta shari'a aw i'tamara ko ya nufi dakin Ka'aba da niyyar umara fala juna alayhi an yatawafa bihima babu laifi yayi tawafi tsakanin safa da marwa to wannan malamai suka ce ya nuna sa'ayi ana kiransa da suna tawafi amma shi tawafi ba a kiransa da suna sa'ayi sa'ayi tsakanin safa da marwa kana iya kiransa da suna tawafi tsakanin safa da marwa domin gashi anan Allah yace fala juna alayhi an yatawafa bihima a madadin an yas'a bainahuma to amma shi kuma dawafi wanda shine kewaye dakin Ka'aba sau bakwai shi ba a ce masa sa'ayi shi sai dai a ce da shi dawafi an gane ko to a karkashin wannan ayar faman hajjal baita aw tamara fala junaha alayhi an yatawafa bi ma asali a shari'ar musulunci in an ce babu laifi kai kaza to ya nuna asalin yin ba wajibi bane haka ne ba wajibi bane domin abin da ba tilas bane shine kake cewa in ba kai ba ba laifi domin in tilas ne in ba ai ba ya zama me da laifi to wannan ayar ta sanya wa wasu daga cikin hatta tabi'ai ƴaƴan sahabbai rikici na kasa gane matsayin sa'ayi tsakanin safa da marwa a aikin haji shin wajibi ne ko ba wajibi bane shin mutum yana iya yin aikin haji ko umara babu sa'ayi a ciki tunda Allah ya ce fala junaha alayhi an yatawafa bihi ma babu laifi in yayi kenan kamar in bai yi ba laifi to wannan shi yasa Urwa dan Zubair jikan sayyidina Abubakar ne dan nana Asma bintu Abi Bakar yayar nana Aisha wanda Asma ita ce babban yar sayyidina Abubakar yarsa ta farko ta girma Aisha da shekara 10 ba uwar su ɗaya da Aisha ba to amma Aisha ita take goya ƴaƴan Asma'u ƴaƴan Asma'u in sun girma gidan Aisha ake kawo su yayi babban dan Asma'u shine Abdullahi ibn Zubair Aisha ce ta yaye shi shine ake mata alkunya da ummu Abdullahi to akwai Urwa dan Zubair kaninsa shi ma a gidan Annabi ya tashi a wajen nana Aisha yaso da dama Urwa yana yawan yi wa Aisha tambayoyi Imam al-Auza'i yace mutum uku su suka fi kowa sanin hadisan Aisha daga ciki akwai Urwa dan Zubair dan yar uwarta ne kuma shalelanta ne a gidanta ya tashi ba tambayar da yake jin nauyin yayi mata to shine wata rana Urwa dan Zubair ya tambayi Aisha yace da ita Ubangiji madaukakin sarki yace faman hajjal baita aw tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima kenan sa'ayi tsakanin dutsen safa da marwa a aikin haji ko umara ba wajibi bane qalat yace sai ta ce qultu nace da ita ara'aiti qaulallahi ta'ala innas safa wal marwata min sha'airillah faman hajjal baita aw tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima yace kultu sai nace fa wallahi ma ala ahadin junahun Allah ya dawwafa bihi ba urwa yace na rantsi a gaban Aisha nace ni fa ina ganin wallahi in mutun ya aikin haji ko umra bai yi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa ba bai laifi ba fa qalat Aisha tu sai Aisha tace bi isa ma kulta tur da wannan magana da ka fada mana ba daidai bane haka yabna ukhti ya kai dan yar uwata innaha law kanat alama awwaltaha alayhi inda ayar abinda kake nufi take nufi fassarar da kai mata da daidai ne to ba haka Allah zai ce ba kanar da sai dai yace fala junaha alayhi Allah ya dawwafa bihima ba ai ya dawwafa bihima ba to kaga Urwa dan Zubairu balarabe ne dan asali ciki da waje uwa da uba amma ya kasa fahimta wata aya ta Qur'ani sai da yake neman tambaya to kaga wannan yake nuna maka Qur'ani har Larabawa ya gagara ko dan balarabe jikan balarabe balaraban asalin dangi yana bukatar sai an masa sharhin wasu ayoyin a Qur'ani ba zai iya fahimta su ba inde kawai da tsantsabaran yare ne to ina kuma ga wanda yake baki dan baka yake shi ba zai fahimci Qur'ani ba shi yana da larabcin da zai iya gamsar da shi ya fahimci Qur'ani baya bukatar bayanin annabi baya bukatar wani sharhi na wani sahabi babu wanda zai wannan ƙarya yake kowa yi shi daya daga cikin sahabbai fa Adi ibn Hatim yake bada labari yace lokacin da aya ta sauka wa kulu wa sharabu hatta ya tabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr Allah yake ku yi ta cin abincin ku yi ta shan abincin ku da daddare in kuna sahur har sai al-fajr ya keto to amma sai Allah ya wani zaurancan magana sai yace har bakin zare ya bayyana daga farin zare wanda kalmar bakin zare da farin zare ta rikitar da yawa daga cikin sahabbai kuma Larabawa ne Adi yace da wannan ayat ta sauka sai naje kasuwa na sai igiyoyi guda biyu da baibai daya fari daya baki kawai nazo na sasa a karkashin fulo na nayi ta cin abinci da daddare sai na ci abinci sai in fito da igiyoyi na guda biyu in ga yaushe ne bakar za ta maida farafara yace da haka har sai da gari ya waye rana ta fito ban daina cin abinci ba sai hankali na ya tashi sai in dauki igiyoyi na tafi wajen annabi nace aya ta ce mai ta cin abinci har sai farin zare yarin jayi bakin zare to gashi nayi ta ci har rana ta yi farin zaren bai rinjaye bikin zaren ba sai annabi ya dariya yace ba haka ake nufi ba ana nufin haske alfijir ya kori duhun dare hasken safiya ya kori duhun dare to da zarar haka ta fara faruwa ma'ana alfijir ya keto to sai a dakatar da cin abinci to da Allah ya fahimci sahabbai suna neman karin bayani larabcin su ba zai ishe su su fahimci Qur'ani ba wanda kuma daman ya san da hakan yayi haka ne dan su gane sai cika ayar yace minal fajr asali ta sauka wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad sai ta tsaya haka bidaka da aka gwada su aka tabbatar sun fahimta larabcin su bai isa su fahimci Qur'ani ba sai an musu sharhi sai Allah madaukakin sarki ya cika bayanin sannan kuma suka rinka komowa wajen annabi duk wani abu sai sun yi tambaya sai ayi musu bayani to da haka dai Qur'ani ba zai taba fayyatuwa ba sai me sai da bayanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi mun saukar maka da Qur'ani dan kai wa mutane bayani to shine Aisha ta ce masa kai dan yar uwata fahimtarka ba daidai bace kuskure ce inda abin da kake nufi ayat take nufi to da ba haka za ta ce ba a madadin ta ce fala junaha alayhi ma fala junaha alayhi an yadawwafa bihi ma da sai a ƙara lamu sai a ce fala junaha alayhi Allah yadawwafa bihi ma to inda an ƙara lamu to sai a fahimci cewa sa'ayi tsakanin dutsen Safa da Marwa kenan ba wajibi bane ta aikin haji wanda ya ga dama yayi wanda ya ga dama ba sai yayi ba haka ma Umara to amma ayar har yanzu abinda take nunawa ku daina jin damuwa dan za ku yi sa'ayi tsakanin dutsen Safa da Marwa koda a ce a da lokacin jahiliya akwai gumaka a wajen ku yanzu ba gumakan kuke bautawa ba Allah kuke bautawa da haka ba ku da damuwa ba ku da matsala shine ma'anar fala junaha anan ba matsala ba wai ba tilas bane ba to shi yasa zamu ga aikin hajjin annabi da umarsa duk yayi sa'ayi tsakanin dutsen Safa da Marwa imamu al-imam ibn kasir yace wa fi sahihi muslimin min hadisi jabir ibn dawi yazo a cikin sahihi muslim daga hadisin jabir hadisi mai tsawo na yadda annabi ya koyar da aikin haji jabir yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lamma faraga min dawafihi bil baiti bayan ya gama dawafinsa da Ka'aba ma'ana ya gama tawafi to shine ada ilar rukuni sai ya dawo daidai inda dutsen Hajar al-Aswad yake fastalamahu sai ya sumbance shi thumma kharaja min babis safa sai ya fita daga wata kofa da ake kira da babus safa wa huwa yaqulu yana mai cewa inna safa wal marwata min sha'irillah to haka ake so duk wanda yaje aikin haji ko umara bayan ka gama tawafi in zai yi ka iya zuwa ka taba dutsen Hajar al-Aswad taba in ba zai yi ba daga nan nuna shi kawai sai ka wuce ko ba sai ka taba ba kai sai ka wuce sai ka je babus safa inda daga nan ne ake tafiya aje a hau dutsen safa kuma lokacin da zaka tafi wannan ayar zaka ke karantawa inna safa wal marwata min sha'irillah thumma qala sannan manzo Allah yace bayan ya hau dutsen safa din sai yace abda'u bima bada Allahu bihi zan fara da abin da Allah ya fara da shi a ambato shine dutsen safa duk mutumin da zai yi sa'ayi tsakanin dutsen safa da marwa to da safa ake farawa a kare kuma da marwa to shine manzo Allah yace zamu fara da abin da Allah ya fara da shi a ambato shine dutsen safa da haka daga shi zamu fara sa'ayin mu wa fi riwayatin nasa'i a wata riwaya ta imam an-nasa'i ibda'u bima bada Allah bihi manzo Allah yace kuke farawa da abin da Allah ya fara da shi a wajen sa'ayi shine dutsen safa imam ahmad ya rawaito hadisi daga habiba bintu abi tajra قالت تجي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة ناغم انزا الله ينا سأيي فكان دوسا صفا دوسا مروة والناس بين يديه متاني سن شاغبنسا وسسنا دامنسا وسسنا هغنسا معنى النبي شيما cikin tawagan mutane yana yin sa'ayi wa huwa wara'ahum wasuna gaba shi kuma yana baya wa huwa yas'a kuma yana sassarfa hatta ara rukbataihi tace har ina ganin cin gwiwoyin annabi min shiddati sa'i saboda tsananin sassarfa mana har hiramun sa yana budewa ana ganin guyoyin sa yaduru bihi izaruhu yautan sa yana budewa yana rufewa da shi wa huwa yaqulu yana cewa da mutane is'au ku yi sa'i fa inna allaha kataba alaykumus sa'aya domin Allah ya wajabta muku yin sa'i to kaga wannan hadisin ya tabbatar da cewa sa'ayi tsakanin dutsen safa da marwa rukuni ne daga cikin rukunnan aikin haji wasu malamai suka ce wajibi ne in an bar shi sai an yi yanka ibnu kasir ya ce wastu dilla bi hadha alhadith ala anna as-sa'ya baina safa wal marwati wal marwati rukunun mithl hajj malamai sun kafa hujja da wannan hadisi kan cewa sa'ayi tsakanin dutsen safa da marwa rukuni ne aikin haji wakila a wani kaulin an ce innahu wajibun laysa bi rukun wajibi ne ba rukuni ba fa in tarakahu amdan aw sahawan jabarahu bi dami idan mutun ya bar shi da gangan ko bisa ga mantuwa to sai yayi yanka wakila mustahabbun a wani kaulin an ce mustahabi ne ibnu kasir ya ce was sahihu amma zance mafi inganci annahu rukunun rukuni ne aw wajibun ko wajibi ma'ana abinda dole in ka bar shi sai kai yanka daka dai ubangiji yace faman hajjal baita aw itamara fala junaha alayhi an yatawafa bihi ba ubangiji yace wa man tadawwa khairan duk wanda yayi kari na wani ayi alheri fa inna allaha shakirun alim to ya sani Allah mai godiya ne kuma masani ne abinda ake nufi da wanda yayi karin alheri ma'ana yayi sa'ayi na tadawwi ko yayi dawafi na tadawwi ko yayi umara ta tadawwi ko yayi aikin haji na tadawwi to idan aka ce abu na tadawwi ma'ana ba na wajibi ba ka gama na wajibi yanzu akwai mutumin da ya je aikin haji na wajibi amma yanzu yana ta zuwa to aikin hajin da kai na farko na wajibi shine wanda Allah ya wajabta ba yanzu duk wanda zaka je nafila ne akwai mutumin da ya taba yin umara a rayuwarsa to umarar da kai ta farko ita ce wajibi duk wacce zaka yi a nan gaba ta nafila ce akwai mutumin da ya je aikin haji ko umara ya gama aikin hajin ko ya gama umarar amma yakan zo ka abaye dawafi to wannan dawafin na nafila ne ana tawafi na nafila ana sa'ayi na nafila ana aikin haji na nafila ana umara ta nafila shine Allah ya ce faman tadawwa man tadawwa khairan duk wanda yayi karin ibada dan neman lada bayan yayi tawfarilla to fa inna Allah shakirun alim Allah mai godiya ne kuma ya san abin da ka aikata ma'ana ba zai tauye maka komai na ladanka ba kamar a wajin azumi ne a nan gaba can Allah zai faɗa da ya magana akan wajibcin azumi sai ya ce faman tadawwa khairan fa huwa khairul lah wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamu shi ma azumi ana tadawwi na ramadan shine farilla duk wani wanda ba na ramadan ba nafila ne tadawwi ne da haka ana tadawwin sallah ana tadawwin azumi ana tadawwin aikin haji ko umra faman wa man tadawwa khairan fa inna Allah shakirul alim sai Allah ya ce ne
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات بالبينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب
Allah yace innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda lalle wadanda suke boye abin da muka saukar na bayanai da shari'a wasu malaman suka ce da yahudawa ake sun boye abubuwa da yawa na littafin su na at-taura kama daga sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kama daga hukunce-hukuncen da at-taura ta gaya musu cewa annabin ƙarshen zamani zai zo da su irin canja al-qibla wanda muka yi bayani a darussa biyu da suka shigo daya a baya da abubuwa da mabambanta da yawa to Allah madaukakin sarki yana kwankwasar hankal zukatan su ne yana dada fallasa su da tona asirin su da kuma fadar mugun aikin da suka yi da kuma mugun sakamakon da yake jiran su domin Allah madaukakin sarki ya gaya mana wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqq wa hum ya'lamun lalle wasu daga cikin su suna koyar gaskiya kuma alhalin sun santa to innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat lalle waɗannan wanda suke boye abinda muka saukar na bayanai wal huda da shari'a min ba'di ma bayyanahu lin-nasi bayan mun riga mun yi bayanin sa ga mutane fil kitabi a cikin littafi to idan mun dauka yahudawa ake nufi alkitabu anan zai zama at-taura kamar yadda na gaya mana wannan ka'idar a baya duk inda ake magana akan yahudawa sai aka ce alkitab to ana nufin littafin su yahudawa wanda shine at-taura duk inda ake magana akan nasara sai aka ce alkitab to ana nufin littafin nasara wanda shine linjila duk inda ake magana akan musulmi sai aka ce alkitab to ana nufin littafin wanda shine alqur'ani duk wani annabi da ake magana akan sa in aka ce alkitab to ana nufin littafin sa ko littafin da aka aika shi da shi zuwa ga al'ummar sa domin dukkanin littattafan ana iya kiransu da suna alkitab at-taura kitabu ce linjila kitabu ne qur'ani kitabu ne duk wani littafi da Allah ya taba saukarwa ka iya kiransa da suna alkitab an gane ko to wadansu malaman sun ce wannan ayar ba kadai da yahudawa take ba koda su din za su shiga to amma duk wani wanda yake boye gaskiya bayan ya santa yake boye bayanai na adalci bayan ya san su yake rufa-rufa musamman akan sha'anin addini to zai shiga karkashin wannan aya da haka mu kiyaye mu hattara wajibi ne duk abin da ka sani na addini in an tambaye ka kai bayanin sa yadda yake wa idza qala Allahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wala taktumunahu ubangiji yace nayi alkawari da duk wanda na bashi ilimi yayi bayani ga mutane kar ya boye amma duk wanda ya boye to abin da zai same shi kuma ba abu ne mai kyau ba da haka yahudawa an yi alkawari da su duk abin da ke cikin at-taura ku gaya wa mutane kar ku boye musu amma fa nabazuhu wara'a zuhurihim washraw bihi thamanan qalila sai suka yi jifa da wannan dokar bayan su ma'ana suka ki aiki da ita washraw bihi thamanan qalila suka koma cinikin littafin Allah da kudi kankani duk abin da suka san ya dace da son zuciyar su ba zai taba musu wata maslaha su ba wannan ba su da matsala sai su fada wa mutane amma duk abin da sun san in sun yi bayani zai ci karo da wata bukatar su ta yau da kullun to ko su canja ko su ki fada to shine Allah subhanahu wataala anan yake fadar mummunan narko ga masu irin wannan da haka al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususil sabab sawa'an ba yahude ne kai ka boye gaskiya ba nasari ne kai ka boye gaskiya musulmi ne kai ka boye gaskiya da take a cikin qur'ani ko cikin hadisan manzo Allah wannan ayat tana magana da kai ubangiji yace ulaika irin wadannan ya la'anuhumullahu sune Allah yake tsine musu waya la'anuhumul la'inun kuma dukkan halitta mai tsinewa tana tsine musu halitta mai tsinewa zamu ji su wane ne a nan gaba an gane ko sai ubangiji yace illal ladina tabu sai dai wanda suka tuba wa aslahu suka gyara abinda suka bata wa bayyanu kuma suka zo suka yi bayanin abinda suka boye a da fa ulaika to irin waɗannan atubu alaihim ubangiji yace su nake karɓar tubar su wa ana tawwabur rahim kuma lalle ni ne mai karɓan tuba kuma ni ne mai rahama ibn kasir yace hadha wa'idun shadid wannan narko ne mai tsanani liman katama ma ja'at bihi rusulu ga duk wanda yake boye abin da manzanni suka zo da shi min ad-dilalat na daga dalilai albayyana mabayyana alal maqasid as-sahiha bisa ga kyakkyawan manufa wal huda da kuma shari'a annabi'u wacce take mai amfani lil qulubi ga zukata min ba'di ma bayyanahu Allah ta'ala li ibadihi bayan ubangiji ya riga ya bayyana ga bayinsa min kutubihi allati anzalaha ala rusulihi daga littattafansa wanda ya saukar ga manzanninsa da ka ya ɗan uwa mai hatara ba karamin nauyi bane akan duk wanda ya sani idan ya boye sani shi yasa manzo Allah a hadisi yace man su ila an shay'in alimahu fakatamahu uljima yawmal qiyamati bil jamin minna duk wanda aka yi masa tambaya akan abu ya sani sai ya boye to a ranar lahira za a yi masa linzami na wuta da wannan ilimin a jashi akai shi wuta to kaga kenan ayar a zahiri tana nuna lalle ne duk abin da ka sani in an tambaye ka ka faɗa babu wani kaidi wannan shine zahirin aya to amma malamai suka ce maslaha tana iya sa wani lokaci wata maganar abatta ba za a yi ta ba wata maslaha tana sa wani lokaci wani ilimin a boye shi ba za a fade shi ba saboda me suka ce saboda dalilai ɗayan biyu akwai ilimin da ba wajibi bane mutane su san shi dan haka in baka ga ya musu ba dole bane ba ayat tana magana ne akan ilimin wajibi wanda dole ne mutane su sani to wannan ba a boye musu shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ware wasu sahabbai ya gaya musu wasu ilimin maka yace kar ku fada amma ilimin ba ilimi ne wanda al'umma take bukatar sa ba misali Huzaifa ibn al-Yaman manzo Allah ya ware shi ya gaya masa sunayen wadansu mutane yace kaga dawane 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 da kake ganin mutare su munafikai ne kuma ɗan wuta ne irin yadda annabi ya nuna ɗan aljanna kuma ya fadi ɗan wuta amma ɗan wutan sai yace kar a fada kar a fada domin shi wannan maslaha ba ta bukatuwa zuwa ga a fada yanzu wani idan ka zo ka ce dan wuta ne wani annabi ne ya gaya ma in baka yi wasa ba kuka rinka fada da shi da iyalansa sai wanda karfinsa ya kare sai wani ya kar wani to kaga wannan ba maslaha a ciki shi dan aljanna ana gaya masa dan yayi farin ciki dan kuma ai koyi da aikinsa amma dan wuta gudun kar ai fituna ba sai an gaya masa ba kuma malamai suka ce hikimar kar a gaya masa domin inna rabbaka fa'alul lima yurid Allah mai yin abin da ya ga dama ne yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu Allah yakan goge wani abu ya canja da wani abu idan Allah ya ga dama gobe sai ya shirye shi kuma sai ya canja shi sai ya zama dan aljanna to idan da an ce dan wuta ne kuma kaga ai an yi barna kenan to Huzaifa da ya san waɗannan labaran kuma annabi ya ce masa kai ya faɗa Huzaifa bai gaya wa kowa ba amma shi yana ganin su to amma ana ganewa cewa wane yana cikin waɗannan idan ya mutu Huzaifa baya zuwa ga jana'iza Umar dan Khattab ya taba ritsa Huzaifa yace annabi ya kebance ka ya gaya maka sunan ɗan wuta dan Allah ka gaya min dani a ciki Huzaifa yace annabi ya ce mun ka in fada yace dan Allah na gama ka da Allah bazan gaya kowa ba iya ni kawai nake so in ji da na wasu nan a ciki yace babu kai amma kar ka sake tambaya ta wani dan bazan sake fada ba da daga nan ne Umar sai yace hankali na ya kwanta to Umar sai yake lura duk lokacin da aka ce an yi mutuwa Umar baya saurin zuwa jana'iza sai ya tambaya Huzaifa ya je man ce eh ya zo sai ya zo domin ya san mutumin baya ciki dan su waɗanda suka kai wannan gejin har Allah ya gaya wa annabi cewa ɗan wuta ne to Allah ya ce wa annabi kar ya rinka yi musu sallah an san mutu wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi da haka manzo Allah da kansa ya daina musu sallah irin waɗannan in an mutu in kaga annabi ya ki zuwa jana'iza to irin waɗannan mutanen ne suka mutu to da haka kaga wannan sunayen na munafikai wanda aka ce ɗan wuta ne Huzaifa ya boye ashe kenan akwai ilimin da ake iya boyewa to amma in ka lura kamar yadda malamai suka faɗa ai ba ilimi bane wanda ya danfaru da kai dole sai ka san shi ba ilimi bane wanda za a yi maka tambaya ko hisabi a kansa ba wani wanda zai mutu a lahira Allah ya tambaye shi a kabarin sa munafikai nawa ka sani a garin ku ɗan wuta nawa ka sani a garin ku ba za a yi maka wannan tambayar ba to wannan kenan Abu Huraira yana faɗa yace hafistu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wi'aaini na kiyaye jakunkuna guda biyu daga annabi na ilimi yace fa amma ahaduhuma daya daga ciki faqad basastuhu na watsa kowa ya ji hadisan tsarki hadisan sallah hadisan alwala duk Abu Huraira wanda ya sani ya faɗa yace wa ammal akharu amma daya jakar falau basastuhu laquti hadha albal'um da zan faɗa sai an yanke wannan wuyan nawa to shi ma malamai suka ce irin wancan labarin ne na munafikai wani dan wuta ne wani dan wuta ne shi ma annabi ya gaya masa amma yace kar ka faɗa wa kowa kar ka fada kowa. To amma sufaye masu ilimin hakika ko zindikai masu cewa kowa ya zama Allah sai su ce wai ai irin wannan ilimin ne annabi ya gaya wa sahabbai, shi yasa wai ba su fada ba. Da haka su ma shi yasa shehunan su suna da wani ilimi na sirri sai a daki suke fada. To amma inda irin nakun ne, ai da a yau an samu wani daga cikin sahabbai ya taba da'awar shi ma Allah ne, irin yadda ku ake samu a cikin ku kuna wasu su ce Allah su alloli ne, kaga ya nuna ƙarya ne ba irin wannan bane ba. To da haka sai mu hattara duk ilimin da zai zama fitina a cikin al'umma kuma bai zama wajibi ta sani ba, to ba dole sai an karantar da ita ba, sai a ja baki ayi shiru. Kuma malamai suka ce dalili na biyu da yake iya sa a boye ilimi ba boyewa ta duka ba, boyewa ta dan wani lokaci, shine idan kwakwalwar mutum bata kai ya dauka ba, kar a gaya masa a jira sai ya kai. Domin ko a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai dalibai na ƙasa, akwai matsakaita, akwai manyan dalibai. Yanzu kamar kai ne ka shiga ajin ƴan play group ka ce zaka karantar da su ilimin ƴan secondary, ba kai daidai ba, ka saba ka'idar ilimi, ba za su taba fahimtar ka ba. In ba ka saba sai su ce hauka kake yi, ko kai kuma ka ce sun hauka ce. Dole sai an daya dan samu daya zargi daya, kuma ba daya a kai abu ne wanda bai dace ba a inda bai dace ba. Daka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi yace hadisun nasu ala qadari uqulihim, ko rinka karantar da mutane gurgudan fahimtar su. Aturiduna ayu kadzaba Allahu wa rasuluhu, sai kuke a ƙaryata Allah da manzo. To daka mu koyi matakai na ilimi da yadda ake bi wajen karantar da mutane ilimi. Akwai abubuwan da Allah bai gaya wa sahabbai ba a Madina, a Makka, sai da aka zo Madina, saboda a Makka ba za su dauka ba, kwakwalwar su bata kai su fahimta ba. Tarbiyar dan adam haka Allah ya yi shi, yana farawa ne a hankali a hankali har ya kammala. Idan yau ka zo ka ce yaro jariri zaka ja shi a guje ku tafi, ba zai tafi ba. Amma watan rana in kai hakuri sai ka gan shi yaro ga a guje ya dauki wani ma. To haka rayuwa take, haka dabi'ar da Allah ya dabi'antar da dan adam take. Abin da yau bai iya ba gobe sai ya iya, abin da gobe bai iya ba jibi sai kaga ya iya. To wannan shine abin da ake nufi, ba wai ana nufin ilimin hakika ba kamar yadda wa'ancan zindikan sufaye suke faɗa, wanda hasha wa kalla ba zai taɓa yiwuwa ba a ce Allah ko annabin Allah ya zo da abin da ya shafi shirka. Wannan ba haka bane ba. Da haka dai Allah maɗaukin sarki a nan yana nuna mana cewa lallai mu bayyanar da ilimi, mu karantar da al'umma su fahimta, mu wayar musu da kai don su san Allah, don su san addininsu. Wannan amana ce da Allah ya tsora wa dukkanin wanda ya sanar da shi ilimi. La tubayyinunnahu linnasi wa la taktumunahu, ku yi wa mutane bayani kar ku koye musu. To kaga kenan abinda zaka ji ana cewa shehunnan dariƙa suna cewa a boye a boye kar a faɗa, sun yi wasiya da boye sirri kar a faɗa. To abin magana, abin tambaya shine shin wannan abinda ake cewa a boye din ba ilimi bane na wajibi? In ilimi ne na wajibi, to ya faɗin Allah innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati. Abu Huraira lokacin da yake karantar da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya fara fuskantar tsangwama, ake cewa kai komai ka bude baki sai ka ce annabi ya ce, komai annabi ya ce. Yace wallahi ba dan ayoyi guda biyu ba a Qur'ani ba za ku taba jin baki na ba. Sai karanto wannan ayar, ita ce ta farko, innal ladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas. Sai karanto ta cikin Ali Imran, wa idha akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunnahu linnas wa la taktumunahu. To daga nan sai aka kyale shi aka san lalle yana da gaskiya, yana da hujja. To shine Ubangiji yace illal ladhina tabu min ba'di zalika wa aslahu, illal ladhina tabu wa aslahu wa bayyana. To sai malamai suka ce karkashin wannan ayar zamu fahimci tuba tana da sharadi. Domin anan da Allah zai faɗi tuba sai da ya sanya mata sharadi, sai yace illal ladhina tabu, sai wanda suka tuba. Da kawai ka ce na tuba ya isar in kai laifi, to da Allah sai ya tsaya a haka. Amma sai ƙara sharuɗa, sai yace wa aslahu, kuma yace wa bayyana. To sannan yace fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Laifi ya danganta da yadda laifi ya kasance, haka tubarsa take kasancewa. Akwai laifin da za ka yi daga kai sai Allah ba wanda ya sani, to sharaɗin tuba a wannan laifin ba sai ka fito ka nuna ba, sai ka tuba tsakaninka da Allah. Akwai laifin da ka yi shi a gaban mutane kowa ya san ka da laifin, to sharaɗin tubar wannan laifin shi ma sai an yi shi a bayyane. Akwai laifin da ka yi shi sai da kai wata barna, to in za ka tuba kan ka tuba tuban ta karɓu sai ka gyara barna. Shine ma'anar illal ladhina tabu wa aslahu, sai ka tuba kuma ka gyara. Misali da ka ce baka yadda da hadisai ba, to yanzu tubanka sai ka dawo ka ce na yadda Allah na tuba, sannan tubanka ya karbu. Amma da zaka ce na tuba ai baka ce ka yadda ba, to sannan akwai waɗanda suka mummurta hadisan Annabi suke musu fassara son zuciya. Daga baya zai iya yiwa mutum ya tuba, sharadin tuban sai ka dawo ka ƙaryata kanka a wannan fassarorin. Fassara kaza da nayi ba daidai bace, fassara kaza da nayi ba daidai bace, ko ma ayan Qur'ani. Akwai laifin da dan adam kai wa ba Allah ba kadai, kila kai masa sharri, kila kai masa kage, kila kai masa kazafi, ka bata masa suna, to shi ma tuban bayan ka ce Allah na tuba, sai kuma ka zo ka ce wani kai hakuri ka yafe ni. Kuma in ka faɗa mutane sun ji, sai ka zo ka ce wannan maganar da na faɗa game da wani ƙarya nake masa, to sannan ne tubanka ya zama karɓaɓɓe a wajen Allah. To amma da yawan mutane ba sa fahimtar wannan, musamman a yanzu muna zamanin siyasa. Sai mutum ya shiga gidan rediyo ya zazzage ka, ya maka kage, ya maka kazafi, ko shiga social media, wai kuma sai ya zo gida wai ya baka hakuri. Irin abin da Bahaushe yake cewa ka kwance mun zani a kasuwa kuma ka zo gida ka ɗaura mun. To sau da dama wani lokaci mutane sai su cije su ce ba haka ba, sai a rinka ganin sun yi laifi. Ba su yi laifi ba, daidai ne, daidai ne. Haka sharaɗin tuba yake. Ba yadda za a yi ka zagi mutum a cikin mutane kuma ka zo gida ka bashi haƙuri kuma ka ce ka tuba. A ka'idar sai ka koma inda ka zage shi, a nan za ka bashi haƙuri. Iya mutanen da suka ji kuma su ji cewa ka ƙaryata kanka da kanka. To amma da yawa su ba sa so su ƙaryata kansu da kansu, su suna ganin suna da mutunci. In suka fito suka ƙaryata kansu, mutane za su ɗauke su maƙaryata. To amma sun shiga mutuncin wani kuma sun masa sharri, su kuma shi kuma wannan bai da mutunci, bai da haƙƙi. To shi yasa zaka ga ba wai a musulunci ba, ina kyautata zaton ko a dokar Bature haka ne. Idan kai irin wannan ka ɓata wa mutum suna, sai an ce ka je gidan rediyo ka sanar, ka je jarida ka rubuta, kayi kaza kayi kaza, sai an sa maka condition, sannan sai ka dawo sai kotu ta warware case din, shikenan sai a yadda ka tuba. To wannan ka'ida ce a musulunci haka take, illal ladina tabu wa aslahu wa bayyan. Ubangiji yace fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Sai Allah ya ce
إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم.
Allah ya ce innal ladina kafaru, lalle waɗanda suka kafirce, wa matu kuma suka mutu, wahum kuffarun suna kafirai, ulaika irin waɗannan, alaihim la'natullahi tsinuwar Allah ta tabbata a kansu, wal mala'ikati da tsinuwar mala'iku, wan nasi ajma'in da mutane baki ɗaya. To a can Allah ya ce ulaika yal'anuhum Allahu, sai ya ce wa yal'anuhum la'inu, wa'incan su ne wanda Allah yake tsine musu, masu tsinewa ma suke tsine musu. To su waye masu tsinewar? Shine Allah anan ya fayyace su ne almala'ikatu wan nasi ajma'in, mala'iku da mutane baki daya. Ma'ana duk wanda Allah ya tsine masa, to mala'iku ma duka suna tsine masa, domin su mala'iku masu yi ne da yin Allah. In Allah yana so suna so, in baya so ba sa so. Shi yasa manzo Allah ya ce in Allah yana son bawa sai ya sa mala'iku su so shi, in yana kin bawa sai ya sa mala'iku su ki shi. To haka in Allah ya tsine wa bawa, mala'iku ma duk tsine masa suke yi. Wanda mala'ikun nan Allah ne kadai ya san adadinsu, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. To haka nan mutane. To a nan wasu malamai suka ce mutane da aka ce suna tsinewa ana nufin muminai daga cikinsu. Su ma muminai suna so ne da san Allah, suna ki da kin Allah. Duk wanda Allah yake ki, mumini ma yana kinsa. Duk wanda Allah yake so, mumini ma yana son sa. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min. Ubangiji yace ba zai taba yiwa ka samu mutanen da suka yi imani da Allah da ranar lahira, imani na gaskiya, kuma a ce suna son wanda Allah baya son sa, baya ruwa. In dai kai muminin gaske ne, to duk wanda Allah yake ki sai kaji kana kinsa. In dai kai muminin gaske ne, duk wanda Allah yake so sai kaji kana son sa. Wannan dabi'a ce. Saboda me? Saboda Allah ya riga yayi tambarin imani a zukatan muminan kwarai, daka duk abin da yake so suna so, duk wanda baya so ba sa so. To daka wasu malamai suka ce kalmar annasu anan ana nufin almu'minin, muminai kadai. Ubangiji ya ce khalidina fiha, za su dawoma a cikin wuta, da wannan tsinuwar la yukaffafu anhum al'azab, da dai ba a saukaka musu azaba, wala hum yunzarun, kuma ba a jiran su, ma'ana azabar za ta rinka ci babu kakkautawa babu tsayawa. Qala abul aliya wa rabi'u ibn anas wa qatada, abul aliya da rabi'u dan anas da qatada suka ce wa yal'anuhum al-la'inun ya'ni tal'anuhum al-mala'ikatu wal-mu'minun, da aka ce masu tsinewa suna tsine musu, ana nufin mala'iku da kuma mu'minai. Sai yace wa qad ja'a fil hadisi, yazo a hadisi anna al-alima malami yastaghfiru lahu kullu shay, komai yana roƙa masa gafarar Allah, ma'ana mai karantar da mutane alkhairi to da halittun Allah su ne masa addu'a ta alkhairi. Manzala yace hatta al-hitanu fil bahri, hakifi a cikin kogi su ne wa malamai addu'ar alkhairi. Wa ja'a fi hadhihi al-aya, Ibn Kasir yace kuma yazo a cikin wannan aya anna katimal ilmi, shi kuma mai koyi ilmi, yal'anuhu Allah wal mala'ikatu wan nasu ajma'una, Allah da mala'iku da mutane baki ɗaya suna tsine masa. Walla'inuna aidan, kalmar la'inuna har ila yau Ibn Kasir yace wa hum kullu fasihin wa a'jami, duk wani mai magana da wanda baya magana cikin halittu malamai sun ce suna shiga ma karkashin al-la'inuna. Yace imma bilisanil maqali, in mai magana ne da harshen magana, au bil hali, ko kuma da yanayi in wanda baya magana ne. Anna law kana lahu aqalun, abin nufi in dai yana da hankali, wa yawmal qiyama, to sannan kuma wannan abin zai ci gaba da kasancewa har zuwa ranar tashin al-qiyama. Sannan Ibn Kasir yace fa ulaika yatubu alaihim wa ana tawwabur rahim, yace wa fi hadha dilalatun ala anna ad-da'iyata ila kufrin aw bid'a idza taba ila Allah taba Allahu alaihi, wannan aya tana nuna duk wanda yake kira zuwa ga kafirci ko yake kira zuwa ga bid'a in ya tuba Allah yana karbar tubar sa, amma da sharadi illal ladina tabu wa aslahu wa bayyana. Shi yasa zaku ga akwai da yawa pasto pasto na kristoci wanda suka tuba sai suka dawo suka zama masu wa'azi kuma na musulunci saboda cika wannan ka'ida. Wani pastan an je kauye kaza da shi an kiristantar da mutane, an je kauye kaza da shi an mayar da mutane kristoci daga musulunci, to idan ya tuba hankalinsa ba zai taɓa kwanciya ba, sai ya koma waɗannan kauyukan yayi wa'azi, ya tona asiri, yayi fallasa dan ya wanke kansa. Wannan yana faruwa. Ni na san da yawa fastoci a Najeriya nan, fasto fasto wanda suka yi irin wannan aikin na missionaries mai da musulmi kirista, suka shiga ƙauyuka suka fatar da mutane, wanda yanzu sun tuba kuma sun koma suna shiga wannan ƙauyukan suna sake wa'azi don su dawo da mutane. To wannan shine cikashin radin tuba su. To haka nan na san ƴan boko haram da yawa da suka tuba suka dawo suna bi unguwa unguwa gari gari suna wa'azi suna ƙaryata kansu, cewa abinda muka gaya muku a jiya din nan na cewa kaza da kaza kaza shine daidai, to ta bayyana ba daidai bane kaza kaza, wanda hakan ya sa ƴan boko haram din asalin sun dawo suna kashe irin waɗannan. Akwai da yawa daga cikin malamai ƴan boko haram wanda aka kashe a Maiduguri, laifin su shine wannan. Su kuma alƙawarin da suka yi tunda da su aka yaɗa aqidar tabarna a farko, to kuma yanzu sai sun do sun tona mata asiri bisa ga ka'idar illal ladina tabu wa aslahu wa bayyan. To daka dai duk mutumin da ya yaɗa barna daga baya sai barnar ta bayyana gare shi barna ce ya tuba, to ba zai tsaya kawai ya ta istighfari a daki ba, aiki ya same ka sai ka sake biyowa da baya, kana hadawa da istighfari kuma kana hadawa da tonawa kanka da kanka asiri da kuma yi wa mutane bayanin abin da ta kai musu rufa rufa ko ka koye musu. An gane ko? To sannan a cikin wannan aya malamai sun tattauna akan mas'alar tsine wa kafiri. A ƙarshe Allah ya ce innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullah, lalle waɗanda suka kafirta kuma suka mutu suna kafirai, to tsinuwar Allah ta tabbata akan su. To a zahirin aya ya nuna kafiri ba a tsine masa sai in ya mutu akan me kafirci, in bai mutu ba ba a tsine masa, in bai mutu ba sai dai a yi ta masa wa'azi a yi mata addu'a shari'a, amma in ya tabbata ya mutu kafiri ne ya mutu, to kana da damar ka tsine masa, domin Allah ya ce innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffar, wanda suka kafirta suka mutu suna kafirai, to ana iya tsine musu. Shine Ibn Kathir yake cewa la khilafa fi jawazi la'anil kuffar, babu sabani tsakanin malamai dangane da tsine wa kafirai musamman kafiran da suka mutu akan me kafirci. Sai ce wa qad kana Umar ibn al-Khattab radiyallahu an wa man ba'dahu min al-a'immati yal'anuna al-kafarata fil qunut wa ghayrihi, Umar ibn Khattab da sauran shugabannin musulunci da suka biyo bayansa sun kasance suna tsine wa kafirai a wa'azuzzuka da kuma a cikin sallar al-qunut. Ibn Kasir yace fa ammal kafirul muayyanu, to amma akwai kafiri na keke da keke wanda an san shi. Shi abinda aya tace kafirai, kalmar kafirai ba sunan yanka bane na wani sifa ce. Kana da damar ka ce Allah ka tsine wa kafirai, in kai haka kai daidai, domin abinda aya ta faɗa kenan. To amma mu dauka ga wani kafiri sunansa John, ka kama sunansa ka ce Allah tsine wa John da kama suna, to anan ne malamai suke da sabani. Shine abin da ake kira da la'anul muayyan, tsine wa wani mutum specifically ayyananne ta hanyar kama sunansa. Wasu malamai suna ganin wannan bai halatta ba. Ibn Kasir yace faqad zahaba jama'atun minal ulama ila annahu la yul'an, da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa ba a kama sunan mutum keke da keke, ko da kafiri ne a kira sunansa a tsine masa, a'a, amma ana yin kudin gora a ce duk kafiri Allah tsine mai. To shi Allah a ciki ya san wane kafirin ne ya cancanci tsinuwar, wanne ne bai cancanta ba. Domin cikin kafirai akwai wanda bai cancanci tsinuwa ba, wanda bai cancanci tsinuwa ba shine wanda Allah ya kaddara masa ba zai mutu akan kafircin ba, zai musulunta. To kaga wanda zai musulunta me naka naka tsine masa, da kaga bai musulunta yanzu ba, lokacin da Allah ya diban masa na musuluncin ne bai ba. Komai Allah yana yin sa ne da ka'ida da lokaci. Wani jiya kafiri ne amma yau ya musulunta, shi yasa Allah ya ce da sahabbai ku ba a sannu, kuma fa da hakan take daga baya kuka canja, kazalika kuntum min qablu famanallahu alaikum. Daka karkai wa mutum gaggawa, in yau kana ganin sa dan bid'a ne bai fahimci sunna ba, kai ma kila shekara da biyu da suka wuce bid'a kake, yanzu ne ka fahimta. To kai ma inda an maka gaggawa kafin ka fahimta da baka ji dadi ba. To da haka shi yasa wasu malamai suka ce ba a kama suna keke da keke a ce wa na Allah tsine mai, a'a, kafiri dai Allah ya tsine wa kafiri, shi ya san wanda ya cancanci tsinuwar sai ya dauke ta ya dora a kansa. Ibn Kasir yace li anna la nadari, malamai suka ce domin bamu sani ba bima yahtimu Allah lahu, me Allah zai cika mai da shi a ƙarshen rayuwa, shin zai musulunta ko ba zai musulunta ba, wannan bamu sani ba, dan haka ba za mu kama sunansa mu tsine masa ba. To amma mu sani ko kafiri ko musulmi, duk wanda ya cuce ka kai a karan kanka yayi maka wani ta'addanci, kana da damar ka tsine masa. Wannan ana magana ne akan wanda bai taba ka ba, amma mu dauka ga wani daga cikin mutane ya zalunce ka, ya cuce ka, kaji ba za ka iya hakura ba, kana da damar ka tsine masa. La yuhibbullahu al-jahr bisu'i min al-qawli illa man zulima, Allah ya ce ba na son a fito da mummunan magana sai dai ga wanda aka zalunta. An gane ko? To wannan matsayin sa kuma daban, amma yanzu muna magana ne akan wanda bai taka maka ba bai baran maka ba, amma kafiri ne, bai taka maka ba bai baran maka ba amma ba musulmi bane, to wannan ba za ka kama sunansa ka tsine masa ba, sai dai kai kudin goro. Amma wanda ya taka maka ya baran ma ko ya cuce ka, ko da musulmi ne, in kaga ba za ka yafe ba, kana da dama ka ce Allah ya isa, Allah ya isa, tsinuwa ce ita ma. To wannan daban. Ibn Kasir yace wa qala ta'ifatu al-ukhra, wasu daga cikin malamai sun ce bal yajuzu la'anul kafirul mu'ayyani, ya halatta a tsine wa kafiri tare da kama suna. Sai yace wa fi isati alladhi kana yu'ta bihi sakran fayuhadduhu, فقال رجل لعنه الله ما اكثر ما يكتابه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله. malaman da suke ganin za iya kama sunan wani kafiri a tsine masa sun fadi haka ne bisa ga ijtihadi, amma ba su da dalili, bal ma dalili aka san abin da suka aikata ne. Manzo Allah ya kama sunan wasu daga cikin kafirai bayan an yi yakin Uhudu, wanda suka kashe masa sahabbai, suka kashe Hamza, wannan yayi wa Annabi ciwo, sai da ya koma yana kunutu yana kama sunayensu. Allahumma la ana wana wana, mutum biyar ya kama cikin sunan mutanen Makka, sai aya ta sauka, Allah yana ce masa laisa laka min al-amri shay, karka sake al'amarin ba a hannunka yake ba, karka sake kama sunan wani ka tsine masa. Duk da wannan tsinuwar da Annabi yayi sai da ta ci su, amma tare da haka sai Allah ya hana shi ce gaba kar ya sake. Abdullahi dan Abu zai ce duk wanda Annabi ya kama sunan sa ya tsine masa sai da naga an kashe shi a yaki, tsinuwar sai da ta ci su. To amma tun daga nan Annabi bai sake kama sunan wani ya tsine masa ba, saboda Allah ya ce laisa laka min al-amr shay, al'amarin su ba a hannunka yake, ba a hannun Allah yake. Aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun, in yaga dama sai ya yafe musu, in yaga dama kuma sai ya hukunta su, domin dai lallai sun aikata zalunci. To kaga wannan akasin abin da su malaman da suka ce za a tsine wa wani da suna suka faɗa, domin Annabi yayi ne an hana shi, kaga yanzu abin bai zama hujja ba, akasin sa shine hujja. To sannan akwai wani sahabi da ya kasance yana yawan shaye-shaye, ya je ya sha giya, ya yi mankas, a kawo shi gaban Annabi a yi masa bulala a sake shi, kuma kwana biyu ya sake sha. To wata rana da aka kawo shi bayan an masa bulala, sai ɗaya daga cikin sahabbai ya ce, kai ku Allah ya tsine ma. Sai manzo Allah ya ce, kar ka sake tsine masa, domin yana son Allah, yana son manzon Allah. A wani hadisin annabi ya ce, la tu'in ash-shaytana ala akhi, kar ka taimaki shaytan akan dan uwanka, domin duk mutumin da ka tsine masa, to yanzu shaytan ya sake samun damar ya ja shi. Domin da baka tsine masa ba, shaytan ya iya jan sa, to ina ga yanzu ka tsine masa, to yanzu shaytan zai fi samun dama ne ya ja shi, saboda tasirin wannan tsinuwar taka. To da haka dai magana mafi inganci, ba a tsine wa mutum ta hanyar ayyanawa da kama suna, sai dai bisa ga ka'idojin da muka faɗa. Sai dai wanda ya zalunce ka, sai kuma kafirin da yake cutar da musulunci umuman cutarsa ta bayyana. Amma in ba haka ba, in za ka tsine wa mai laifi, sai dai kai kuɗin goro ka ce Allah ya tsine wa maƙaryata, baka kama sunan wani ba. Domin Allah ya ce, thumma nabtahil fa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin, ko ka ce Allah ya tsine wa az-zalimai. An gane ko? Duk zalunci da azzalimi tsinanne ne a wajen Allah, amma kar ka kama suna. To wannan shine Allah ya nuna mana gaskiya, ya ba mu ikon binta, ya nuna mana ƙarya, ya ba mu ikon nisanta, ta zamu tsaya nan saboda lokaci, sai Allah ya kai mu gobe, sai mu tsora daga inda muka tsaya. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.